Saurare sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17:25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Koniya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar 8 ga watan Nuwamba. Bayan labaran duniya, Hassan Lawal Sallau Jibiya zai ci gaba da fashin baki kan zaben da aka gudanar a jihohin New Jersey da Virginia a nan Amurka. Kamar kowace ranar Laraba, Sahabu Imam Aliyu na tafi da shirin sana da mukaradiya a yau. Akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa insha Allah labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wata babbar jami'ar diplomasiyyar kungiyar tarayyar Turai ta ce 'yan majalisun dokokin Amurka na da niyyar ganin sun tabbatar cewa tsare-tsaren gwamnatin shugaba Donald Trump kan matsayin da aka cimma da Iran game da shirin ta na makamin nukiliya a shekarar 2015 ba su shafi matsayar ba, duk da cewa Trump na nuna shakku kan shirin. Akwai kwararren alamu da ke nuna cewa manufar ita ce Amurka ta ci gaba da kasancewa a cikin wannan shiri, inji jami'ar harkokin wajen kungiyar ta AU Frederica Mogherini yayin wani taron manema labarai da ta gabatar bayan da ta gana da mambobin majalisar dokokin na Amurka. Yayin wannan ziyara ta kwanaki biyu da ta kawo a nan Washington domin tattaunawa da 'yan majalisun kan hulɗoɗin kasuwanci da na tsaro da ke tsakanin tarayyar Turai da Amurka, Mogherini ta jaddada irin mahimmancin da kungiyar tarayyar Turai ta ɗora kan matsayin da aka cimma da Iran. Wannan ziyara ta Mogherini na zuwa ne a wani lokaci da aka shiga tsaka mai wuya kan shirin na Iran, bayan da shugaba Trump ya ƙi amincewa da shi domin a cewar shi Iran ta fi cin gajiyar wannan yarjejeniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya jingine barazanar da ya saba yi ma Koriya ta Arewa, inda a jiya Talata ya gabatar da wani jawabin ƙara ƙwarin gwiwa ga Koriya ta Kudu, yana mai cewa za a samu mafita dangane da barazanar da hukumomin Koriya ta Arewa ke yi na makamin nukiliya. Bayan kwashe yinin da ya yi yana wasu tarurruka da a bainar jama'a da tare kuma da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in a birnin Seoul, shugaba Trump ya ce an ɗauki matakan diplomatiya wajen yayyafa ruwan sanyi kan takaddamar da ta bayyana yankin na Koriya. Waɗannan kalamai na Trump sun sha bamban matuƙa da sakonnin Twitter da ya rika aikiwa 'yan makonnin baya-bayan, inda ya rika nuna cewa hawa teburin tattaunawa da hukumomin Pyongyang domin neman bakin zaren takaddamin mallakar makamin nukiliya duk bata lokaci ne kawai.
Jiya Talata ta kasance ranar farin ciki ga 'yan Democrat a Amurka, bayan da jam'iyyar ta lashe zaben gwamnoni da aka yi a wasu jihohi. Dan takarar Democrat Ralph Northam ya lashe zaben jihar Virginia wanda ya kasance zazzafa, inda ya doke abokin hamayarsa Ed Gillespie. Nasarar da ta ba shi dama zai mai gurbin gwamna mai jibarin gado Terry McAuliffe, wanda dan jam'iyyar ta Democrat ne shi ma. A jihar New Jersey ma, dan takarar jam'iyyar ta Democrat Phil Murphy ya samu galaba akan abokin hamayarsa Kim Wadaniyo ɗan Republican, inda zai mai gurbin gwamna mai barin gado Chris Christie. Dama dai an sa ran dan takarar na Democrat shi zai lashe wannan zaɓe. Har ila yau a zaben na Virginia, dan takarar Democrat Danica Rom ya samu nasara akan Robert Marshall, nasarar da ta ba shi damar zama dan majalisar dokokin jihar na farko da ya fito fili bayyana cewa ya sauya jinsinsa. Wannan zaɓe da aka yi a jiya Talata zai iya zama mahangar yadda masu kada ƙuri'a suke kallon kamun lodin gwamnatin shugaba Trump, yayin da jam'iyyun biyu ke tada tsumansu domin tunkarar zaɓen rabin wa'adi da za a yi a baɗi a duk faɗin Amurka.
Sana'a hankali dai, ƙasar Turkiyya na ƙara samun tushen zama a nahiyar Afirka, inda take da ɗumbin ofishin jakadanci sannan take kashe biliyoyin daloli a harkokin kasuwanci a nahiyar cikin shekaru 10 da suka shuɗe. A watan Satumba, ƙasar ta buɗe wani sansanin soja a Somalia, sannan wani sabon matsayi da ta taka shi ne yadda ƙasar ta Turkiyya ta yi nasarar faɗaɗa harkokinta a ƙasashen da ke yankin kudu da Sahara. A yanzu haka ma kamfanin jirgin saman ƙasar na Turkish Airlines yana zirga-zirga tsakanin birane sama da 50 da ke nahiyar, baya ga wani katafaren aiki na gina hanyar dogo da kamfanin Yap Merkezi ke yi da za a kashe biliyoyin daloli a tsakanin Ethiopia da Tanzania. Kodai yake ƙasar ta Turkiya ta fi mai da hankali ne kan harkokin tattalin arziki a nahiyar ta Afirka, a cewar Dr. David Shin, malami a Jami'ar George Washington da ke sashin nazarin harkokin hulɗar ƙasa da ƙasa a nan Amurka. A wani rubutun faɗin ra'ayi da gidan talabijin na Al Jazeera ya wallafa bara, shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce mutane da dama suna alakanta tsananin talauci da nahiyar Afirka da kuma tashin hankula, amma a cewar Erdogan suna kallon nahiyar da irin basira domin Afirka fa ta wuce yadda ake tsammaninta.
A wani labari da ake hasashen zai yi wa shugaban Amurka Donald Trump daɗi, kamfanin Twitter ya ninka adadin haruffan da yake ba da dama masu amfani da shafin su riƙa yin rubutu domin aika saƙon karta kwana ko kuma text message. Kamfanin Twitter ya ƙara adadin haruffan ne daga 140 zuwa 280. Sai da haka shugaba Trump ya mayar da shafin na Twitter wani muhimmin tambari. Kamfanin ya ce ɗaruran miliyoyi masu amfani da shafin ba sa cin cikakkiyar gajiyarsa wajen amfani da shafin domin aikiwa da saƙonni. Kamfanin na Twitter ya ce yana fatan ƙara adadin haruffan da ya yi zai sa mutane su raja'a wajen amfani da shi wajen aikiwa da saƙonni. Muna so ne zamanto abu mai sauƙi da kuma sauri domin jama'a su bayyana abin da ke zukatansu, in ji kamfanin na Twitter. A watan Satumban da ya gabata, kamfanin ya fara gwaji kan faɗaɗa shafin, lamarin da ya samu karɓuwa daga masu amfani da shi. Nan gaba ana sa ran kamfanin na Twitter zai sake faɗaɗa shafinsa domin rungumar wasu ƙarin harsuna, amma banda harshen China da Japanese da kuma Korea saboda ƙarancin kalmomin da suke amfani da su.
To, labaran duniya kenan aka saurara. To, kamar yadda aka ji jiya Talata, an yi wasu zaɓukan gwamnonin jihohin Virginia da New Jersey a nan Amurka, inda jam'iyyar adawa ta Democrat ta lashe zaɓukan gwamnonin jihohin biyu da ma akasarin sauran ƙananan zaɓuka, al'amarin da ake ganin ka iya zama zakaran gwajin abinda ka faru a zaɓuka na gaba. To, a ci gaba da fashin baƙin da wato mai sharhi kan al'amuran siyasa da zamantakewar Amurka Hassan Lawal Sallauji Biya ya fara a shirinmu na safi, na tambaye shi dalilan da suka sa Democrat ta yi galaba kan Republican a waɗannan jihohin. Sai ya ce,
wato kaga dai mu fara da Virginia, dama wato gwamna yanzu wanda yake ci yanzu haka ɗan Democrat ne, kuma Hillary ta ci Virginia wato a zaben shugaban ƙasa da aka yi, amma kuma da yake Trump shi ya fi cin ƙuri'un delegate wato na ƙasa shi ya ci zaben. To, akwai wannan haushin na cewa sun ana so a mutane kasan dai shi shugaba Trump ba wai farin jini ne da shi ba. So, ƴan Democrat suna so su fito su nuna cewa lalle za su iya yin wani ramuwa ko su kwato mulki daga hannun ƴan Republicans na farko kenan. Na biyu, shi wato abokin takarar shi wanda ya ci wannan zaben na Democrats a nan Virginia, wato shi wanda ake ce ma Ed Gillespie, duk da bai fito ba wato lokacin zaben Trump ya nuna cewa yana goyon bayan Trump, saboda shi ainihin wanda ake ce ma an established Republican ne, wato an san shi tsohon ɗan Republican ne, ya zama advisor to tsohon shugaban ƙasa George W. Bush. Ya taɓa riƙe ainihin shugaban ma RNC, wato ita ƙungiyar Republicans ɗin ta ƙasa gaba ɗaya. Sai ake ta alaƙanta shi wato da Trump ɗin. Shugaba Trump bai zo da kanshi ba Virginia ya yi ma Ed Gillespie campaign kamar yadda tsohon shugaban ƙasa Obama ya je Virginia ya yi ma Ralph Northam campaign, ya taya shi campaign, ya yi waya, ya yi wane ne. Kuma tsohon shugaban ƙasa shi ma Joe Biden shi ma ya je Virginia, wato za a iya cewa su Democrats sun fito kwansu da kwalkwatarsu suka nuna goyon bayansu ga wannan ɗan takara na Democrats nasu wato Ralph Northam. Za a iya cewa ba a samu haka ba a bangaren Ed Galeski a Virginia kenan. Sannan kuma to a Virginia still an ta tayar bike da kuma advert da ake cewa wato na television da ake ta nuna tallace-tallace kaza buwa na saboda kaza saboda kaza. To an ta nuna bakin dukan su sun ta wato attacking juna wato wannan ya nuna cewa wannan ga bakin shi ai tare yake da shugaba Trump kar ku zabe shi an zabe shi za a ci gaba da hana baki shigowa da sauransu. Sai kuma suka attacking shi wato Ralph Northam shi dan Democrat cewa ai suna son wato criminals wato wanda you know wanda aka hiddo su daga gidan yari saboda shi wancan gwamnati ne ci yanzu ya ba su damar su yi zabe da kuma ba su iya zabe da sauransu. To wannan kenan. Idan muka je a gulguje a New Jersey, abinda ya faru New Jersey wato shi gwamnati ne ci yanzu a New Jersey dan Republican ne wato Chris Christie. Kuma kowa ya sani cewa duk da cewa shi ma ya takara shugaban kasa ya hito daga cikin dan Republican mai takarar primary na shugaban kasa shine na farko wanda ya fara fitowa cikin ɗan takarar nan 17 ya nuna cewa yana tare da shugaba Trump. Sannan kuma akwai wani abin fallasa na Bridgegate wata gada ce aka zo aka rufe ta wato gangan duk wannan abin da aka zo aka gane cewa ai da ganga aka rufe gadan nan saboda wani wato nufi na siyasa yasa cewa farin jinin shi yayi ƙasa sosai har shi ya sa shi ma wato mataimakiyar shi ma ce ita kam Guadagno ta fito takara amma kuma gashi bata ce ba shi wannan Phil Murphy wanda yake wato tsohon ambassador ne na ma Germany shine ya ci zaben shi a nan New Jersey din. To ka ji abin da ya faru.
Malam Hassan Lawal Sallau Jibiye kenan ke fashin baki ko kuma ya mana fashin baki kan zabukan da aka yi a jihohin Virginia da New Jersey a nan Amurka. To masu sauraron mu kafin mu ci gaba mu je Somalia. Gai Sheku yanzu kuma bari mu za ku da gefe guda Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A cikin makonnin nan da suka shige muna magana ne kan wasu fulani da ƴan sanda suka kama ƴan uwansa jahar Kogi. Aka buƙaci lalle su biya wani kuɗi mai yawa wanda ya faro daga kan naira 200,000 ya koma 800,000 ya koma miliyoyin naira. Ƙarshen ta sai da waɗannan fulani suka sayar da shanu har garke 7 kamar yadda suka faɗi suna ba da wannan kuɗi ana musu alƙawarin za a sako musu ƴan uwa ba a sako su ba da suka gaji da wannan suka tada kayar baya sai aka dauke waɗannan ƴan uwa nasu daga jihar Kogi inda aka kama su aka maida su Abuja inda maganar ta juya aka ce wai ana tuhumar su da cewa suna da hannu a wani rikici da aka yi a jihar Enugu a shirin mu da ya gabata mun ji ta bakin wani dan sanda dake da masaniyar abin wanda kuma yayi mana bayanin abubuwan da ya sani game da wannan batu a yau jami'in hulɗa da jama'a ko kuma in ce mai ba feto janar na ƴan sandan Najeriya shawara kan hulɗa da ƴan jarida Bala Ibrahim ya amsa tambayoyinmu akan wannan batu
ko ina a cikin al'umma akwai bata gari akwai lalatutu hatta aikin mu na jarida akwai wadanda yake ba su bin ka'ida da tsarin aikin suka yi abubuwa na ba daidai ba sai dai kullun a ce kaito wato akwai wani karin magana na Yarbawa dake cewa yayin da mutun ya nuna maka dan yatsa guda to ka dubi ɗan yatsunsa guda uku shi suke kallo duk lokacin da aka yi zargi ya kamata a ji ta bakin wanda aka zarga a bashi dama ya kare kansa naji dadi da kazo kai wannan bincike shi wancan bafulata ne wanda yake kukan cewa sun kashe kudade masu yawan gaske alisafinsa idan naji abin sosai yana cewa sun kashe sama da miliyan 50 hankali ba zai dauka ba bafulata ne yadda aka san shi da ruko abokina wanda ya fara yo min waya yace in saurari shirin yakan ce dan dambe wato dan dambe shine wanda hannunsa kullun a dunkule yake duk wanda ya san bafulata ne kai hakuri ba haifiya ta bafulata nace bafulata ne dan dambe ne hannunsa a dunkule kafin ka ciri naira 1000 a hannun bafulata ne to sai an kai ruwa wuta har a ce bafulata nan ya kashe miliyan 50 wajen neman beli kuma yana fadin sunayen dan naji kana tambayar sa zaka iya gane wanda ka baya wannan kudin da sunansa da mukaminsa yana cewa a'a sai na je na duba takardu sai na duba abin nan kaga kenan yana so ne ya koma ya je ya samu lawyer sa wanda yake shirya masa wannan dan ya bashi satar ansa ya ga masa abin da zai fada yadda ba zai burma shi ba ba wai abu ne da yayi dan karan kansa da sauki da sauri ba babu yadda za a ce ka kashe naira miliyan 50 a gurin ƴan sanda bayan magana kuma tana kotu tunda magana ce an ce an kai shi gidan yari to kaga magana ta fita daga hannun ƴan sanda ta koma gidan kaso ba zai yi a lokacin ƴan sanda babu wani abu da za su iya yayin da aka ce magana ta riga ta je kotu abinda kawai za su yi shine rakiya zuwa kotun a maida ka gidan kaso
abinda ni kaina din nan naga wasu daga cikin takardun na banki waɗanda aka tura waɗannan kuɗaɗe idan aka kawo ma waɗannan takardu ka kalla ka tabbatar da cewa ƴan sanda ne menene za ku yi a matsayin ku na rundunar ƴan sanda
dole za a dau mataki kwakwara kaga kenan idan har ta banki aka biya an san wanda aka biya akwai sunansa akwai lambar account ɗinsa babu wani ɗan sanda mai hankali da zai ce a bashi cin hanci ta banki babu wani jami'i mai hankali musamman ma a wannan gwamnati da take yi wa mutane lalle lalle lesi gaskiya da zai ce a biya shi cin hanci ta banki kila yayin da duk ka je ka bincika wannan abu idan har akwai a rubuce da shaida cewa an biya Bala Ibrahim alal misali naira kaza da kaza da zummar cewa yayi wani abu domin yiwa shari'a targade ko bincike targade in aka kawo wannan na tabbata za a dau mataki a kuma ga cewa an hukunta wanda ya aikata wannan laifi
yawa yanzu wato dai a takeice baya ga wannan hira da ake idan akwai waɗannan shaidu kamar yadda lalle waɗannan mutane sun kawo waɗannan shaidu na dimbin takardu da suka kawo na shaidunsu idan aka gabatar gaban ku za ku ɗauki mataki lalle a kai a tabbatar an yi musu adalci an wato dawo musu da haƙƙinsu an fidda waɗannan mutane nasu ko kuma a bincike gaskiyar abin da ya faru su ma su samu ƴancinsu
wallahi na sha maka alwashi a dai wannan speto general na ƴan sanda Ibrahim Idris Ibrahim wanda na sani idan aka samu wani da laifi na yin wannan abin wallahi kaga nayi maka rantsuwa ba wai kawai za a hukunta shi ba sai ya bi diddigin ganin cewa wannan ya bar aiki kar ka manta wannan IGP din shugaban rundunar ƴan sanda ta Najeriya Ibrahim Idris shine ya kafa wani committee saboda ya ga cewa an biwa na ƙasa haƙƙi musamman ma dai Fulani ya kawo wakili daga kungiyar Miyatti Allah ya sa a ciki ya kawo wakili daga kungiyar Gan Allah ya sa a ciki ya kawo wakili daga cikin al'umma ya sa a ciki suke haɗin kai da ƴan sanda ake bi riga riga gandu gandu ƙauye ƙauye ana bi ana jin ta bakin mutane idan akwai wani jami'i na ƴan sanda da yake cin zalunku to kar ma ku je gurin charge office ko headquarter ku to kai tsaye ku zo office na ku shigar da ƙara zan bi muku kuma kullun ana yanzu bana so in kira suna akwai shugabannin gan Allah da miyatti Allah waɗanda suka kawo sunayen wasu ofisoshi wanda tuni an dau mataki akan su
amma wato wallahi ban ran duba fulani nan kusan suna da kungiyoyi daban-daban wasu ma kusan za a iya cewa wasu san ma wace kungiya ya kamata su shiga ba kike ka kasan hanta biyar fulani da suke daji ta yaya za su yi su iya tinkarar yan sanda da kullum mun sha jin labaran cewa daga an zo da mawofishin yan sanda maganar shanu ne kawai shanu nawa za ku sayar ku kawo domin a fidda mutum
to wallahi Nasiru idan har akwai zaka iya cewa akwai jahilin bafulatani to kila sai dai na arewacin arewa amma kaga idan aka ce maka bafulatani yana jihar Kogi idan aka ce maka bafulatani yana jihar Edo idan aka ce maka bafulatani yana jihar Anambra idan aka ce maka bafulatani yana Enugu to ba jahili bane wallahi wani lokaci in baka yi sa'a ba ma sai da kai kai barin ga maka hatta wannan satar mutane da ake yanzu da galibi zaka ga tara daga cikin goma fulani ne suke aikatawa in ka je ka bincika zaka ga fulanin nan sun koyo wannan mummunar ɗabi'a ne daga jihar Kogi me yasa jihar Kogi da can muna ji ne ana irin wannan abubuwa a jihohin kudu ba a yi a arewa sai ya kasance a arewa jihar da take makotaka da take hada iyaka da jihohin kudu a arewa ita ce jihar Kogi ita ce ta hada iyaka da kusan jihohi uku na kudu masu satar mutanen nan da daga jihar kudu suke yi daga jihohin kudu suke sai su zo su samu bafulatani a jeji su bashi ajiyar mutum sun sato shi a wani guri su kawo riga su samu bafulatani su bashi ajiya su je can su yi jinga a biya su kudi sai su kawo bafulatani dan abin da bai taka karaya karya ba su saki mutumin nan tun bafulatani yana gani ana kawo masa ajiya ana dan bashi wani abu ya je kasuwa ya siyo wani abu har shi ma sannan a hankali ya fara koya ci au to ni me yasa ana kawo min ajiya ni me yasa ni ma bazan yi ba
Allah Ibrahim ka san fa yadda jami'an yan sanda suke a je a kama mutumin ka tsori taka da bindiga a yi ma barazana iri-iri in ba mutum dan birni irin dan Abuja da sauran biranen Najeriya ba ai dole a tausaya masa cewa zai iya firgita
kullun canji ake samu lokacin da shugaba kasa Muhammadu Buhari ya zo kafin ya yi zabe ya tsaya takarkaro kamar su uku Allah bai bashi nasara ba amma daga ƙarshe sai ya zo da taken cewa a kasa a tsare a raka wannan shi yasa aka ci zabe saboda an wayarwa mutane da kai da cewa ku tashi tsaye ku kare haƙƙinku kare ƙur'unku wannan IG da ya zo ya ce kada ka kuskura ka bada kwabo ga dan sanda duk zari ido duk bindiga duk abin da zai maka karka biya shi ka bi wata hanya ka kawo karan shi ga abin da za a
Wallahi Ibrahim mun gode kwarai da gaske sai mun tuntube ka idan irin wannan bayani ko kuma a cikin cigaba da wannan shirin Allah ya da
Allah ya sa zuwa na gaba da zaka yi zaka ce mun gashi ga sunaye waɗannan yan sanda ni kuma zan ga maka ranar da za a kore su idan aka same su da laifi
Insha Allahu za mu mika ma yan sandan shaidar wannan zargi kuma za mu jira mu ga ko da gaske ne Inspector General din na yan sandan Najeriya zai wani abu akan wannan batun a madadin Nasiru Adamu Al-Hikaya Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a huta lafiya
to a gaida mai kahon karo babba yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malama dorin jihar Jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da kasafin kuɗi da gina Muhammadu Buhari yayi na trillion 8 da dan wani abu akai wanda ya nitsa wa majalisar wakilai da ta dattijai domin yin muhawara akai to ina roƙon waɗannan 'yan majalisa wanda mu talakawa tunda muka gane biyu bisa ukun su sun je majalisa ne domin neman kuɗi ba aikin al'ummar da suka zaɓe su ba. To wannan kasafin kuɗi da mai girma shugaban ƙasa ɗi wadda a tarihin Najeriya ba a taɓa yin irinsa ba ya kamata su ji tsoron Allah. Su gaggauta yin muhawara da amincewa domin wannan bawan Allah su sauke nauyin al'ummar Najeriya da kuma nauyin da ya ɗora wa kansa lokacin da yake yaƙin neman zaɓe. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam madorin jihar Jigawa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Nura Muhammad mai Abdul Gusau, yana kira ne daga nan Gusau Zamfara Najeriya. Ko shakka babu muna kira ga gwamnatin jihar Benue da ta tausaya ma Fulani domin ko shakka babu sai da Fulani sannan makiyaya da sauran jama'a suke rayuwa. Kasancewar su suke kuma suna da gudunmawar da suke bayarwa a cikin wannan ƙasa don kuraje ke ga wannan gwamnati mai albarka. Na gode daga Nura Muhammad mai Afirka Sau tashi lafiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Zaidu Balakowa, sabuwa birnin Kebbi, shugaban ƙungiyar murya talaka na ƙasa. To alhamdulillahi mun ga shugaba Buhari ya gabatar da kasafin kuɗi na shekara ta 2018. Da fatan wannan kasafin kuɗi Allah Ubangiji ya sahi anwani al'ummar Najeriya. Sannan shugaba Buhari wannan kasafin kuɗi da har gabatarsuwa muna son har ƙara sanya ido gare da masu halin tsira a Najeriya. Saboda shugaba Buhari yadda ka shiga zauren majalisa har gabatar da wannan kasafin kuɗi, mu talakawan Najeriya mun farin ciki sosai saboda mun ga ka gudanar da aikin ka cikin koshin lahiya. Da fatan Allah Ubangiji ya ƙara ma lahiya, Allah shi ƙara ba ka lahiya, kuma Allah shi gwada muna ka kai 'yan Najeriya ga tudun mukila. Allah shi gwada muna zaɓen da za a yi na gaba, ka hito kana yawo cikin mota kana kantar lungu da saƙo na faɗin Najeriya ba ma sai ka shiga jirgi ba. Saboda gaskiya shugaba Buhari 'yan Najeriya na da kyakkyawan zato a kanka. Sannan 'yan Najeriya na yi ma fata alheri saboda shugaba Buhari mun gane ka sadaukar da rayuwarka ga al'ummar Najeriya. Da fata Allah Ubangiji ya ƙara yi ma jagora kuma duk waɗanda aka tare da kai waɗanda ba su da manufa ta alheri, Allah Ubangiji ya gwada muna shugaba Buhari ka gane ka yi wa jarar da su cikin tayarka. Da fata Allah ya ƙara ma jagora. Mai magana shugaban ƙungiyar murya talaka na ƙasa Zaidu Balakowa, sabuwa birnin Kebbi, jihar Kebbi, tarayyar Najeriya.
To muna sanar da masu sauraronmu cewa a yau ne za mu fara yada sabon shirinmu na faɗi mu ji da misalin ƙarfe 6 na yamma agogon Najeriya da jamhuriyar Nijar. Shirin matasa da zai rinka taɓo batutuwa da dama a shafinmu na Facebook, wato VOA Hausa Facebook. Da fatan za ku kasance tare da mu. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da labaran duniya amma fa a taƙaice.
Wata babbar jami'ar diplomasiyar ƙungiyar tarayyar Turai ta ce ƴan majalisun dokokin Amurka na da niyyar ganin sun tabbatar cewa tsare-tsaren gwamnatin shugaba Donald Trump kan matsayin da aka cimma da Iran game da shirinta na makaman nukiliya a shekarar 2015 ba su shafi matsayar ba, duk da cewa Trump na nuna shakku kan wannan shiri. Yayin wani ziyara da ta kai biyu, wato ta kwanaki biyu da ta kawo a nan Washington domin tattaunawa da 'yan majalisu kan hulɗoɗin kasuwanci da na tsaro da ke tsakanin tarayyar Turai da Amurka, Mogherini ta jaddada irin muhimmancin da ƙungiyar tarayyar Turai ta ɗora kan matsayar da aka cimma da Iran. Shugaba Donald Trump ya jingine barazanar da ya saba yi wa Koriya ta Arewa, inda a jiya Talata ya gabatar da wani jawabin ƙara ƙwarin gwiwa ga Koriya ta Kudu, yana mai cewa za a samu mafita dangane da barazanar da hukumomin Pyongyang ke yi na makaman nukiliya.
To masu sauraronmu nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Jimmy Cook, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa an jima.